بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري والتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا الإمام الزبيدي. أيوه إن شاء الله دام جرت فينا 50 دبقش وما دام تاشي عند مالك سوى عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الحدية، فزعمت أنها حابت ولم تقه حتى دخل الليلة عرفة، فقال لي: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشئي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحسبة فأعمرني من التنعيم، فكان عمرتي التي نسكت. حديثي لدى عائشة رضي الله عنها الله يرجى إيتا قالت: أحللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناي حرما تاريد من زون الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أعيك حج ديي نبان قانا دا الأمسة، فكنت ممن تمتع سينا كسان تيئنا دا قدتين وطن دا سكي تمتعي ولم يسك الحدية كما بيكورو حدايا با. Wato a halaltu wannan kalma ta ihlal ana nufin ɗaga murya da ita, wato a halaltu na ɗaga murya shi ne asalin wannan. Amma mai harama da aikin haji ko umra ana ce masa a halala, saboda yana ɗaga muryansa da talbiya, shi ne labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Wato daga nan aka samu wannan kalma. An ambaci wata alhilal, saboda idan mutane suka gan shi suna ɗaga muryarsu su ce ga wata ga wata, to haka shi ma alhilal, saboda ɗaga murya da ake wajen labbaik Allahumma labbaik zuwa ƙarshe, shi yasa aka ambaci wato ainihin yin harama da aikin haji ko umra alhilal. To sai shi ta ce a halaltu na ɗaga murya, kamana na yi harama tare da manzalarsa sama fi hajjatil wada', aikin haji na bankwana. Wato manzala ta sama ba wai aikin hajin ya yi da yawa ba ne wanda ya zama na ƙarshe, shi yasa ake ce masa aikin hajin bankwana ba. Na sha wannan bayani. Abinda yasa ake ce masa hajjatul wada, saboda ya yi bankwana da al'ummarsa a wannan aikin haji. Amma aikin haji guda ɗaya manzala ta sama ya yi, umra ne ya yi guda hudu, saboda an farlanta aikin haji a shekara ta tara bayan hijira, a shekara ta goma ya yi aikin haji. Saboda haka kuma bai sake maimaita ba, ya rasu a shekara ya aikin hajjin a Zulhijja, kuma ya rasu a Rabiul Awwal, wata uku bayan aikin hajjinsa. Amma a lokacin da yake tsaye a Arfa an saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, wato yau an cika muku addininku, na yi dar muku, na cika muku ni'mata, na dar muku da musulunci, shine addinin ji Ubangiji Ta'ala. Wadini ya gama cika, daga nan manzala ta sa ya fahimci cewa ya kusa ya bar duniya tunda ya gama aikin da ya kawo shi na isar ga manzonci. To tun daga nan yake tambayar sahabbansa yana cewa: hal ballaghtu, hal ballaghtu, shin na isar ga manzoncin nan, na isa? Sahabbai su ce na'am. Manzala ta sa daga idonsa sama yace: Allahumma shahad, ya Allah ka shaida cewa na isar da wannan sakon. Haka yayi ta yana tambayar sa cewa eh, daga idonsa sama yace: ya Allah ka shaida, na isar musu da sako. To daga nan sai ce: falyuballighi shahidu minkum al-ghaiba, wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan wannan sako. Sai ta sahabbai sun karbo daga manzala su sa suka ba tabi'in, suka ba tabi'u tabi'ina, tabi'u tabi'ina suka ba atba'u tabi'in, atba'u tabi'in suka ba tabi'u atba'. Haka abin ya dinga zuwa har wurin mu addini, wanda ya isarwa wannan, wanda ya isarwa wannan, shine karantarwa ta addinin musulunci. Sai ce wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan, duka wani yana daga cikin bankwanan. A ƙarshe sai ce: la'alli la alqakum ba'da ani hal, watakila bayan wannan shekaran ba zan sake haduwa da ku ba. To wanda ya ji wannan addini ya isa wa wanda bai ji ba, to wannan shi ne bankwanan da ya yi, kuma bai sake haduwa da su ɗin ba su 120, daga nan bai sake haduwa da su ba. to shi yasa ake cewa hajjatul wada, aikin haji na wato na bankwana, wanda ya bankwana da al'ummarsa, ba ana nufin aikin haji wato na ƙarshe ba, shine na farkon kuma shine na ƙarshen gaba ɗaya. To sai Aisha tace fa kuntu mimman tamatta, ni na kasance ina daga cikin wanda ya tamattu'i, wato wanda ya harama da umra kawai, sai ya je ya gama umransa, sannan ranar takwas ga wata ya harama da aikin hajjinsa kuma, takwas ga watan Zulhijja. So da haka ba wai ta haɗa umra da aikin haji ba ne, yadda wasu suka yi, kuma ba wai ta yi harama da aikin haji ne kawai ba. Mun sani aikin haji kala uku ne, akwai tamattu'i, akwai ifradi, akwai ikrami. To a wannan aikin hajjin kamar yadda Aisha take faɗa a riwaya ingantacciya, tace daga cikinmu, wa minna man ahalla bi umrati, daga cikinmu akwai wanda ya harama da umra kawai. Wa minna man ahalla bi hajji, daga cikinmu akwai wanda ya harama da aikin haji kawai. Wa minna man ahalla bi hajji wa umrati, daga cikinmu kuma akwai wanda ya haɗa aikin haji da umra, duk ya musu harama lokaci guda. Wannan shi ake cewa mai kirani, ka haɗa umra da aikin haji. Idan mutum ya yi niyya ya ce labbaika Allahumma hajjan wa umrata, ya Allah na niyya yin aikin haji da umra gaba ɗaya. To kaga wannan mai kirani kenan. Amma wanda ya ce labbaika Allahumma umratan, to shi kuma umra kawai. Wanda ya ce labbaika Allahumma hajjan, shi kuma ya harama da aikin haji ne. Duka wannan kala ukun an yi harama da irin wannan aikin hajin a lokacin da manzon Allah sama ya yi harama a Dhulhulayfa, bayan ya fita daga garin Madina kama hanyar Makka. Sai ya ce to ni ina daga cikin wanda wato ya yi harama da tamattu'i, sannan wa lam yasqil hadaya, kuma bai koro hadaya ba. Domin su ma sun kasu kashi-kashi, akwai wanda ya taho da hadayarsa, akwai kuma wanda bai taho da hadayarsa ba. To da aka yi harama ɗin, mazala sama ce duk wanda bai taho da hadaya ba ya yi tamattu'i, wato ya yi ainihin harama da umra, idan an warware kuma sai ya yi harama da aikin hajjinsa a Makka. To daga baya da aka je Makka, wasu ma sun yi harama da umra, wasu umra da haji, wasu sun yi harama da aikin haji. Mazala ya sa duk wanda bai koro hadaya ba ya warware harama sai mai da ita umra kawai saboda ai tamattu'i. To amma shi kuma yayi koro hadaya bai mai da naka wato umra kawai ba. Shine ma'anar ce sa ta kara anan ta ce wa lam yasqil hadaya, ina daga cikin wanda suka yi tamattu'i kuma ba su koro hadaya ba. To koro hadaya ba shi yasa ta yi sai harama da ainihin tamattu'i, wato sai harama da umra kawai ba tare da aikin haji ba. Tace abunan fa za'amat annaha haba, sai ta riya cewa ta yi haila. To kaga wannan ba maganarsa ba ne. Wannan shi ake cewa iltifatun ila al-ghaiba a ilimin balaga. Yanzu an ce an Aisha daga Aisha radiyallahu anha ta ce ahalaltu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na yi harama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada, fa kuntu na kasance mimman tamatta wa lam yasqil hadaya, na da kowanne suka yi harama da umra kawai shine tamattu'i, ba su koro hadaya ba. Sai kuma aka ce fa za'amat annaha habat, sai ta riya cewa ta yi haila. To kaga kaman ba Aisha ne take bamu wannan labarin ba. Sai ce fa za'amat annaha habat, sai aka koma kamar wani ne yake ba da labarin, ba Aisha ita take ba da labarin da kanta ba. Da ana khitaba aka dawo ghaiba. To abin da ya sa saboda Urwa ibn Zubair shi ruwaito hadisin daga Aisha, shi yake ba da labarin Aisha ta ce kaza kaza. To da farko kamar ita ne take magana, daga ba kuma sai juya shi ne mai bada labari. Sai ya sake fa za'amat annaha habas, sai ta riya cewa al'adanta yazo a wani wuri da ake ce masa Sarif, a kusa da ainihin wato garin Makka. Bayan an kama hanya ana ta tafiya, an kusan shiga garin Makka, sai al'adanta yazo, kuma ta yi harama da umra. Abin da ya sa a nan bai ce wa qalat ta ce ba, saboda bata fito a fili ta ce al'ada na yazo ba. To da aka ta ɗan saya abun haka har aka gane, shi yasa yake fa za'amat. Yace falam wa lam taqahur hatta dakhala al-laylatu arafa, da sai alwannan al'adanta da yazo sai zo mata samu tsarki ba har daren arfa ya shiga. Daren arfa shine ranan takwas ga wata da daddare, wato yawmut tarwiya, ranan da ake harama daga Makka ana fita Mina, ana harama da ana fita Mina duk masu tamattu'i. To a wannan ranar ne za su yi harama, lokacin da ka je ka sauke umranka, ko nawa ga wata ka je, ko cikin abin nan Shawwal ka je, to za ka jira ne kuma sai lokacin takwas ga wata kafin ka yi harama, haka aka fi so. To shi kenan, yanzu yau yi nin takwas ga wata, ta yi tsammanin za ta yi tsarki, sai ta je ta yi umranta. In ta gama umranta, shi kenan sai ta abin nan, sai ta yi harama da aikin haji. To har ranar takwas ga wata da diddiri, umranta bai kare ba, kuma ba ta sanya za ta yi ba. magashi duk wanda suka zo da umra sun sauke umran suna jiran harama kuma sun yi harama ma sun tafi Mina. Ranan abun nan da daddare ranan 8 ga wata da daddare shine ake cewa daren Arfa. Suna ce daren Arfa kafin garin ya waye ake ni. Yace faqalat sai ta ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta ya manzon Allah hadhihi laylatu Arfa. To wannan fa abun nan daren Arfa ne. Daren Arfa gashi ya zo. Wa innama kuntu tamattatu bi umratin. Ni kuma na dan ji dadi ne da umra. Wato nayi tamattuhi nayi harama na da umra ina son na warware in dan shakata kafin wato ainihin lokacin harama da aikin haji. Fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magana sallama sai yake mata. Sakin wannan hadisi yana manzo Allah ya san tana al'ada. Amma za mu karanta hadisin da ita ta ba da labari da kanta. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mata in qudira ataki ki warware kitsonki, shine ma'anar ki warware kanki, ki warware kitson kanki, wamtashi'i ki tsefe gashinki, wa amsiki an umrataki ki taurara daga ayyukan umranki, ki dan jira. To anan abin da ake nufi shine ta yi harama da aikin hajin kawai akan harama da umran kuma ta dakatar da aikin umran kawai, ta yi harama da aikin haji kawai. Wannan shine abu kamar yadda wasu hadisan suka nuna, wato ta goya ainihin umranta akan aikin hajinta, abin da aikin hajinta akan umranta, ko kuma ta fasa yin umran yanzu ta yi harama da mai da aikin haji daga baya za ta rama umran, kamar yadda ƙarshen hadisan yake nunawa. Saboda haka sai ta ce abin nan, sai ta ce fa fa'altu sai na aikata, wato na kame na duk ayyukan aikin haji na umrana gaba ɗaya sai na dakatar da su. Yanzu sai na yi harama da mai da aikin haji. Ta ce falamma qadaytu al-hajja, yayin da na ƙarisa aikin hajjina. To kaga wannan shi yake nuna ta yi harama da aikin hajjin kenan. Tunda ta ce yayin da ta gama aikin hajjinta. To amara Abdurrahman, sai umarci Abdurrahman dan uwanta kenan, shi ma dan Sayyidina Abubakar ne. Laylatul hasbati a daren hasba. Hasba sunoni wuri ne muhassaf, yana tsakanin Mina da Makka. Da suka taso ranar 13 ga wata, bayan sun yi kwana sun abin da an yi sallah har sun kwana ainihin wato Amina na ɗaya, sun kwana na biyu, sun kwana na uku, yamin na fari sani. To lokacin da suka zo suka kwana a wannan wurin al-muhassab, sunan wuri ne ne tsakanin Mina da abin nan da ainihin Makka, wanda abin nan al-fazaziya cikin 20 yana cewa khalilai ya'uja bil muhassab wanzila wa la tabqiya an haythihi mutahawwala. To bin muhassa, al-muhassa din sunan wuri ne. To a wannan daren ba su ƙariso Makka ba kenan, sun kwana a tsakanin Makka da Mina. Yace to da wannan daren yayi fa amarani min at-tan'imi, ko abin da sai wanda Allah ya umarci Abdurrahman bin Auf yayi mini umra, ya taya ni na yi umra min at-tan'imi daga tan'imi, makana umrati allati nasaktu, maimakon umra ta wanda da ne niyyanta, wanda ainihin wato ne haramanta. To a wannan dare mazala ta yasa wato ainihin Abdurrahman bin Auf ya rikata, shine ma'anan yayi mata umra, ya sa ta ya rikata ta yi umra, ko ya taya ta umran, ya rikata ne ta tafi tan'in. Tan'in kuma wani wuri ne kusa da wato ainihin Makka, kusa da Makka, amma a yanzu ya shigo cikin garin Makka, yana hilli ne. In za ka fita garin Makka, idan ka kama hanyar Madina, to za ka iso tan'in. To za ka iya wurin bayan gari ne, ba cikin haramin Makka ba ne wurin yake. To amma yanzu gini ana ta gine-gine, har an zo an wuce wannan wurin ma da gini, to haka za ka shigo garin Makka ma in daga Madina kake baka iso tan'in ba. To wannan tan'in din kana zuwansa, to shine kenan ka iso iyakan haramin Makka kenan. Yanzu in ka shiga in daga Madina kake kana shiga, ka shiga harami ne. In daga Makka ka fito kuma in ka zo tan'in ka fita haramin Makka. Duk wata doka da ke cikin harami ba ta hauka ba a wannan anguwa. To nan a wannan wurin ta je ta ɗauko haraman umranta, sai aka sa wannan wurin sunansa Masjidu Aisha. Aka gina masallaci aka ce masallacin Aisha, ko ita ta fara ɗauko umra daga wannan waje. Wato ita umra a ƙa'idanta, idan kana cikin garin Makka ba za ka ɗauki haramanta daga gidanka ko a cikin harami ba, ko a wata unguwa ko a masallaci ba, a'a dole sai ka fita hilli inda ba harami ba ne ka ɗauko haraman, sannan ka shigo cikin garin Makka kai umranka. Amma aikin haji kuma za ka iya yi a cikin gari, in kana cikin garin Makka sai ka yi harama a cikin garin Makka ka fita. Dalili suka ce hikimar haka shine aikin haji dole sai ka haɗa da cikin harami da wajen harami, idan akwai wasu ayyuka da kai kafin ka shiga harami, wasu ayyukan kuma bayan ka shigo, ko kuma ya zama na a cikin haramin kafara amma za ka karisa a wajen harami aikin haji da umra dole sai kai wannan. To sai zama wanda yake cikin garin Makka da zai harama da umransa ya je ya yi tawafi ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba shi ne umran ba, to da zai zama duk ayyukansa gaba ɗaya a cikin haramin Makka ya yi su, ko kwaɗe ba wanda ya kafin harami, don haramansa a cikin garin Makka, umran abin nan tawafinsa garin Makka, sa'ayinsa a garin Makka, da aka ce to shi dole sai ya fita hijji ya je ya harama a wajen haramin Makka tukun sai ya shigo cike karisa ayyukan a cikin haramin Makka. Amma shi ne aikin haji ko ya yi harama a cikin haramin Makka to kuma dole zai je tsayuwan Arfa, Arfa kuma ba ta cikin harami, to ka ga shi ma wani ɓangaren aikinsa ya zama a wajen Makka kenan ba a wato cikin haramin Makka ba. Shi ya sa sai aka ce a rika ta ta je ta yi haramanta na umra a aikin wato abin nan daga ainihin tan'im shi ne ake ce masa Masjidu Aisha a yanzu. Idan kawo mota daga harami ka ce umra umra kawai to nan za a kai ka, ko za a gabo suna wacewa suna cewa umra umra to za a kai ka inda ake ɗaukan haramin umra ne shi ne masallacin Aisha. Sannan wannan hadisi ya ɗan taƙaita bayanai amma cikin riwaya ta Sahihu Muslim Aisha radiyallahu anha ta ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na la nadkuru ila al-hajj, kuke ambata sai wato aikin hajji. Tace hatta jina sarifa fadamistu fadakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana abki faqala ma yukiki qultu wallahi lawajidtu anni lam akum kharajtu al-ama. Aisha radiyallahu anha tace mun fita tare da manzala ta sama muna ambaton aikin haji, sai da nazo sarifa sunan wuri ne kusa da Makka, tace fadamistu sai al'ada na yazo, wato tamisa ana abin al'ada ana ce mata tamisa, tamisa fil mar'at mace ta yi al'ada, haka nan zahikat ta yi al'ada, habat shi ma wato ta yi al'ada, don haka suna al'ada yana da sunaye wato da yawa. Duk lokacin da na karanta wannan ina tuna wani malamin mu a Madina Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqidi, wanda kusan a yanzu a zahiri babu wani malami a duniya da aka san shi wanda ya san fiqhu kamar wannan malami. Ina karantar da Umdatul Ahkam, ina karantar da su Umdatul Fiqh da Zadul Mustaqana da tafai da fiqh a cikin haramin Makka. To malami ne fakihi sosai a zahiri dai har yanzu ba mu san wanda ya san shi fiqh, wanda ya fi shi sanin fiqh, wanda dai a ce wani ya fi shi sanin ko tafsiri ko abin da ya shafi aqida ko abin da ya shafi ainihin wato hadisi. To sai dai hadisin ma yana magana a kansa, za ka yi mamaki kowane hadisi ya haddace sahabin da ya rawaito hadisin da malamin da ya fitar da hadisin a cikin littafinsa. Ko tambaya kamar sai ga maka hadisin wani daga cikin sahabbai Bukhari mai rawaito shi ko Muslim ko Abu Dawud ya haddace su. To sai bayan an gama karatun fiqh a cikin masallaci sai wani ya rubuto tambaya, kuma tambayar sai ta waƙe, kuma shi ya tsara waƙen wani ɗalibi, hailar sai ya iya ambace ta da sunanta haila, sai dinga aimatonta da irin tamisat dahikat da wasu nahuza haka na ainihin haila ɗin. To da mai karanta tambayar shi ya karanta waƙen amma bai fahimci ma menene waƙen yake nufi ba, tambaya ne cikin waƙe. Shikenan malai sai mai kwatakar da ma aka ba shi ya karanta waƙen ya fassara abin da mai tambayar yake nufi, ya fito da kalmomi na hailan duk ya fassara sai ce duk wannan ma'anar su haila ne. Ga abin da yake tambaya cewa idan mace jininta ya yanke tana kwana shida, ya kwana biyu ya ɗauke, ya sake dawowa kwana ɗaya, ya sake ɗaukewa, ya sake ƙara kwana biyu ya ɗauke, sannan ya sake dawowa, mai hukuncinsa? To shi ne malai ba da an sake wannan matsala ne da wato ainihin ta shahara a cikin littattafan fiqh, ana ce mata matsalatu talfiq. Shi ke ne ba da an sake cewa za ta tattara kwanakin da hailan ya zo mata ne har sai ta cika kwanakin al'adanta kafin ta daina sallah, amma kwanakin da hailan bai zo ba za ta yi wanka ta yi sallah, ya ba ta ansa. To wani malami ne abun mamaki ne kwakwalwansa kwarai da gaske, suna cewa shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wannan zamani. To a nan abun nan a cikin wannan hadisin Aisha radiyallahu anha ta ce sai al'ada ya zo mini, sai manzon Allah ya zo wurina wa ana abkina ta kuka, saboda ta yi harama da umra ba ta gama umranta ba kuma ga aikin hajji ya zo, sai ta fashe da kuka tana ganin kamar ita kan ta yi zuwan banza, haka take gani. Shi yasa manzala sai tambaye ta ce me yasa ki kuka, manzala ya mata wannan tambaya ta ce wallahi na yi burin ma ina ma ban zo ba, ta ce da na zauna a gida ma ni da fi nini, ita ta ɗauka ba ta da mafita kwata-kwata. To har a yanzu ma ta haka ne aikin hajji, idan al'ada ya zo musu sai kaga sun fashe da ko kawai da basu san hukuncin mu sun dauka sun yi zuwan banza cewa ba su da aikin haji kuma ba haka bane za a iya gyarawa sai manzo Allah ya ce mata maliki me yasa me ki la'allaki mufisti in ka gane ma amma ta haida ba da sunan ta mufisti wataƙila ki al'adan ki ne ya zo miki mufisti tumisti dahiki fakultu sai nace na'am al'ada ne zo mini tana jin kunyar ta fada ta kama kuka kawai manzo Allah ya gane me take miki to shine manzo Allah ya rarrace ta yace haza shay'un katabahu Allah ala banati adam da wannan abu ne wanda Allah ya kaddara wa mata ƴaƴan annabi adam dole sai sun yi shi duk mata Allah ya dora musu irin wannan to da ka karki damu ba ke kadai ba to daga nan sai ya ce mata if'ali ma yaf'alu al-hajju ghayra an la taqufu bil baiti hatta taqulu ki aikata dukkan abin da mai aikin haji zai aikata amma kar ki kewaye ɗakin Ka'aba har sai kin yi tsarki kenan ki harama da aikin haji yanzu ki dakatar da ayyukan umranki ki ci gaba da aikin haji kuma duk abin da mai aikin haji zai yi je ki amma banda tawafi ma'ana za ki harama ki wanka kamar yadda ake wanka na harama da aikin haji kuma ki haraman ki talbiyan ki ki je Mina ki kwana a je Arfa da ke a sake dawa duk jifa da ake yi wanda ba shi kai jifan shekan duk a je a yi da ke ki rage gashin ki ki yi hadayan ki in aka daya hau kanki duk komai za ki iya yi amma kada ki kewaye ɗakin Ka'aba ghayra an la taqufu bi baiti kar ki kewaye ɗakin Ka'aba hatta ka taɓa huri har sai kin yi tsarki wannan shekaru da ɗakin Ka'aba ba a kewaya shi sai da tsarki sai in mace ba ta al'ada sai in ba janaba a jikinta sai in kana da alwala kafin ka kewaya ɗakin Ka'aba to tunda aka ce ba za ta yi tawafi ba sai tana da tsarki to ba za ta yi sa'ayi ba ma ba za ta yi safa da marwa ba tare da cewa safa da marwa ba sharadi ne sai da tsarki ba mustahabi ne to amma ba a yin safa da marwa har sai an yi tawafi ba za ta yi ta ce bari na yi safa da marwa na huta sannan in na yi tsarki na yi tawafi ba duka za ta dakatar da su in ta yi tsarki ta yi tawafinta sannan ta je ta yi wato safa da marwanta to shi kenan ta ce sai manzo Allah ya umarce ta da wannan tace yayin da muka zo garin Makka wato wannan tun a Sarif aka gaya mata wannan magana lokacin da muka zo garin Makka manzala sama sai ga saban sai ce ijaluha umratan kuma da aikin hajin ku zama umra duk wanda ya harama bai koyi ro hadaya ba to ya mai da aikin hajin sai zama umra fa ahalla an-nas illa man kana ma'ahu al-hadai kowa ya warware aikin hajin sa da umra sai dai wanda akwai hadaya a tare da shi shi kan manzala sama yace kada ya warware wato haka ce duk wanda ya harama da umra aikin haji kawai ko kuma umra da aikin haji ya je ya tawafi ya safa da marwa ya asti ya mai da niyyarsa ta zama umra haka aka dinga warwarewa saboda me saboda muhimmancin tamattu'i kai umra ka warware sannan kai aikin haji to Aisha tace sai manzo Allah ta sawa shi kan yana tare da hadaya da shi da Abubakar da Umar da waɗanda suke da dan wadata masu wadata sun koro hadaya su ba dama su canja saboda haka mutane suka yi harama da wato aikin hajin su suka tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha radhiyallahu anha sai tace falamma kana yawmun nahr dahurtu wato yayin da ranar sallah ya kasance sai nayi tsarki ina al'adan bai dauke mata ba sai ranar sallah domin sun shigo garin Makka wato 4 ga watan Zulhijja kuma 8 ga watan Zulhijja aka fita saboda kaga an kwana a yaushe an kwana a Amina an sake kwana a Arfa sannan washe gari ranar sallah shikenan sai al'adan ta dauke kwana shi da kenan al'adan ya mata sai ya dauke shikenan ta ce fanzala ta kuma sai umurce ni fa afaqtu sai ne da wafil ifaba wato ne da wafi na aikin haji shikenan ta ce sai aka zo mini da nama na shanu sai nace menene wannan aka ce ai manzon Allah ne wa matansa hadaya ya yanka musu shanu a maimakon hadayen da za su yi shikenan ta ce yayin da lailatul hasba ta kasance shine da yayin da suka kwana a muhasib shikenan sai nace ya rasulullahi يرجو يا رسول الله يرجو الناس بحجة وعمرة وأرجو بحجة تكم متعني قوائي كوما دا ايكن هجي دا عمرة يقوين كوما دا ايكن هجي كوي سنة تون عبادت تجيت عمرة انت ايتما اذا ما تا ايكن هجي دا عمرة شيك ينام مظالة تعالى في ستة مظالة في عمرة عبد الرحمن بن ابي بكر فأرجفني على جمالي سيقوي علي اكن اينه راب ومنسا تم اوانتني بابان سكيع صدقة سيقوي اتاكن راب ومن tace fa inni la azkuru tace wallahi ina tinawa a wannan lokacin wa ana jariyatun hadithatu fini ni yarinya ce mai karamin shekaru ina tina wannan lokacin an asu fa yusibu wajhi mu'akhirat al-rahl sace a lokacin ina goye a bayansa akan rakumin ina jingedi har fiska na ta dinga taba ainihin wato tudun firdi na wannan ainihin rakumi din tana jingedi a lokacin sace har muka zo tan'im fa alaltu min hadi umratin nat allati ta'maru sai ne harama da umra kamar yanda mutane suka yi umra sai da ka sai zama ta dawo da aikin hajin ta da ne da umran ta gaba daya to yanzu ne hankalin ta ya kwanta amma da mutane kowa aikin haji da umra ita kuma ta umra kawai kwaya ta amma da ta hakuran ma ba wani damuwa don mutum ya je aikin ya yi umra shi kadai bai hada da kwaya aikin haji ita abinan shi kadai bai hada da umra ba wani matsala ya yi ifradi kenan to amma zahirin hadisin Aisha yana nuna mana cewa ta yi ainihin irdafin aikin haji da umra akan umranta bata ware tana cikin harama da umra sai ta tsora aikin haji a kai ta tsora aikin haji a kanta to da haka to shi kuma mai aikin mai kirani wanda ya harama da umra da aikin haji da wafi dai zai yi sa'ayi dai zai yi kuma shine na umransa shine na aikin hajinsa a wurin ayyukan ba bambanci a niyya ne kawai to amma Aisha watakila ita bata gane da haka wata ita ce kai ita tana ga kaman aikin haji kawai sai tana bukatar ta kara umra to zahirin yanda hadisin yake da bayanin malamai kamar haka ne to amma kuma karshen hadisin gaba zai nuna mana kamar ta fasa umrar ne ma gaba daya shi yasa tace bata yi hadaya ba bata yi me bata yi wani azumi ko sadaka ba kamar yanda hadisin zai nuna mana a karshe sai dai abinda malamai suka tafi akai shine duk mutumin da ya goya aikin haji akan umra sai yayi hadaya wato idan kai niyan umra to wani abu ya hana ka kai tawafi ko mace ne al'ada ya hana ka kai tawafin ta ga lokacin aikin haji yayi ka goya aikin hajin sai niyan aikin hajin sai ta zama mai kirani in ta gama shikenan sai ta yi hadayanta ta yi aikin haji kuma ta yi umranta gaba daya hadisi na gaba shi ma kusan irin wannan hadisin ne an Aisha radiyallahu anha qalat kharajna muwafina li hilal dhil hijja fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhlil فإني لولا أني أحديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشئي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأعلنت بأمرة مكان عمرتي ولم يكن في شيء من ذلك حدث ولا صوم ولا صدقة عائشة رضي الله عنها ألا جدع تتج خرجنا موافين لهلال ذي الهجة منفتا منا ما ستس كنتا وطن ذي الهجة شنو معنى موافين منا ما ستس كنتا وطن ذي الهجة domin sun zo a ne sun fita a abin nan daga Madina za su tafi Makka lokacin watan Zulhijja bai kama ba amma kafin su shiga garin Makka watan Zulhijjan ya kama sace muna fuskantar watan Zulhijja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace man ahabba an yuhilla bi umratin falyuhli duk wanda yake so wato yayi harama da umra falyuhli yayi harama da umranta wato ya ce labbaik allahumma umratan sai yace fa inni laula anni ahadaitu yace magana sa yace ka gami ba don na koro hadaya ta ba la ahlaltu bi umratin da sai ne harama da umra kawai wannan an ce ai harama da umran nan domin tamattu'i ne ai tamattu'i wannan shi yake nuna maka cewa aikin haji na tamattu'i yafi na ifradi ko kirani wato malamai sun yi sabani ne yawa wanda har kusan wasu malamai sun kasa ma su rinjayar da wanne ne daidai wasu malamai suka ce aikin ifradi ya fi aikin haji kawai shi ya fi saboda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda wani hadisi a cikin cewa fa ahalla rasulullah ta sama bi haji ko bil haji manzon Allah ya harama da aikin haji to kaga sai yake zaka man ifradi ya aikin haji kawai wannan shi ne mazhaban malikiya wasu malamai suka ce kirani yayi qirani ne ma'ana ya hada aikin haji da umra ne wannan shine masaban hanafiya cewa yayi qirani don akwai riwaya na wanda sabai suke cewa manzo Allah fa halla bi hajjin wa umrati yayi harama da aikin haji da umra kaga ya nuna qirani ne kenan wasu malayen ko suka ce manzo Allah yayi harama da umra ne kawai tamattu yayi shi yasa suka ce tamattu shi yafi akan me akan wato ainihin ifradi ko irani, wanda ita ce fahimtar Imam Ahmad. So da akwai hadisan wasu sabon suna cewa fatamatta rasulullahi sallallahu alaihi tamattu'i, to shin kidi da yazo warware wannan matsala cikin abawul bayan yayi ta bayanai har yake ba inda za a yi ka iya rinjayar da bangare guda ɗaya a cikin wa'innan maganganu, kace manzon Allah umra kawai yayi ko aikin haji kawai yayi ko kuma ya hada aikin haji da umra, wato kace tamattu ya yi umra ne ya warware aikin haji ko kuma ya yi abin nan aikin haji da umra ne a hade ko kuma ya yi aikin haji kawai. To amma Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya warware matsalan tare da dalibinsa Ibn al-Qayyim ya yi bayanai sosai, kuma ya ɗauko maganganun malaminsa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar da cewa manzon Allah ya yi qirani ne, wato ya hada aikin haji da umra ne. Shi yasa bai yi tamattu'i ba, shi yasa yake cewa ba janna ko ruha da haya ba, ni wani da sai ne tamattu'i da wista kabaltu min amri masa da barto da masu kutul hadaya wale ja'antuwa a umratan, yace da na san abin da zai je ya dawo, wato da ya san za a masa wahayin cewa tamattu'i ya fi ifradi ko kirami, yace ni ma wallahi da sai nayi warware nayi umra shikenan sai na daga bani har ma da aikin haji na. To dalilai da suka kakkawar dalilai da yake nan manzon Allah kirani ya hada umra da aikin haji ne, sai suka ce to abin da sabai suke nufi da tamattu'i tamatta'a suna nufin ya yi ibada guda biyu a tafiya guda ɗaya, ya hada aikin haji da umra, kuma tafiyar ƙwari ne, kaga ya dan huta maimakon ka zo ka yi umra ka koma garin ku ka sake dawowa ka yi aikin haji, kaga akwai wahala. To shi ne suke nufi da tamatta'a, ya dan ji daɗi, ma'ana ya dan huta. Amma masu cewa wa afrada alhajja, ya kadaita aikin haji, wannan suna nufin wa afrada amal alhajj, irani yayi amma kuma aikin guda ɗaya ne, a suran aikin haji ne kawai amma aniyan kuma aikin haji da umra ne, don tsawafi ɗaya za ka yi tafa da marwa guda ɗaya shi ne na aikin hajjin ka, kuma shi ne na umransa, kamar yadda manzo Allah ya karantar da sahabbansa. To da haka kenan wato ainihin kirani yayi. To amma duk da cewa kirani yayi tamattu ya fi kirani lada, saboda manzo Allah ya sa duk waɗanda ba su koro hadaya ba su mai da aikin hajjin su ya zama tamattu. Yasa Imam Ahmad yana fifita tamattu akan sauran nau'o'i na aikin haji, har wani zai same shi wani daga cikin ɗalibansa yake cewa laqad qawwaita qulubar rakibati hina aftaita ala khurasan bil mut'ab, yace ya aba abdullah baban abdullahi yana nufi Imam Ahmad, yace ai ka karfafa zukatan kin shi'a tunda ka fifita tamattu'i akan sauran nau'uka na aikin haji, domin yan shi'a su auren su in ba wannan ba ma ba aikin haji ba ne. To shi ne Imam Ahmad ransa ya ɓaci da ya gaya masa haka. Kina yana nufin Imam Ahmad ya daina cewa tamattu'i ya fi aikin ne, ya fi aikin haji, ya daina faɗan ya fi aikin haji kawai ko kuma aikin haji tare da umra. Sai ya ce laqad qawwaita quluban rakibati hina aftaita ala khurasan bil mut'a, hina fi mut'at al hajj, mutane khurasan ka je kai musu abin nan, kai kai musu fatawa su yi tamattu'i, su yi aiki umra, su warware su yi aikin haji, ai ka karfafa zukatan ƴan shi'a kenan. Khurasan su ne abin nan kasan Iran da wani bangare na wasu kasashe. To shi ne Imam Ahmad sai nan sai baci ya ce kana yadluguni annaka ahmaq wa kuntu udafiu anka faqad sabata indi al'ana annaka ahmaq indi ahada ashara hadithan sahihan fil mut'ati min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam afa'atrukuhu ko afa'atrukuha liqaulika hadha, ya ce dama ana zuwa ana gaya min cewa kai wawa ne ina kare ka, sai ya tabbata mini kai wawa ne, ya ce ina da hadisai 11 ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani akan tamattu'i, muhimmancin yin aikin haji tamattu'i, sai in kyale su saboda wannan maganar taka, sai ya tabbata kai wawa ne. To ina akwai darasi a cikin wannan, yanzu wani shi ko yana da hujja akan yin abu, idan abun ya dace da wani dan hamayyansa ko adawansa, sai karkata ya yi yadda da wannan abun domin ya saba wa abokin hamayyansa. Misali yanzu mutum yana da'awa zuwa ga sunna, sunna tak wato ba bid'a, to amma sai ga wani abu kuma yan bid'a ne suka tallata shi, kuma sai ya zama wannan abun sunna ne, to sai ta ga wai shi baya karfafa wannan abun, sai na ta wani kauce-kauce na wai kare kada ra'ayin su yaje da irin wannan yan bid'a din, kaga wannan aikin banza ne. Ai ta gaskiya ko ina karfanta ake yi, ba dole sai dan kungiyan ka ne ya faɗi abu zai zama gaskiya ba, shedan ma ya faɗi magana manzo Allah yake gaskiya yake. Ya koya Abu Huraira ayatul kursiyu yace tana maganin aljani, ka karanta ka rufe gidanka aljani ba zai shiga ba, manzo Allah yace sadaqaka wa huwa kadhub, ya maka gaskiya amma fa shi ne yawan ƙarya ne, amma dai wannan gaskiya ya gaya maka. don me yasa ba za ka karbi gaskiya daga koyin wayo kar ka ce a tsaye wannan yan bid'a ne suka tallata ta in kai haka ka karfafa su a sunna ka karfafa matukar abin ya tabbata sunna ne ba ruwanka da waye yake yin sa haka nan kuma idan abin ya tabbata bid'a ne sai zo mai da'awan sunna ne yake yi wannan kuma ba zai saka yadda da abin ba sai ka tabbatar da cewa wannan abu bid'a ne ko da ko me riko da sunna ne wannan abu domin shi ma ya nisanci wannan abu ba za ka ce a to ai hanyar haka in mun ce bid'a ne wannan abu za a ce to ahlus sunna ma suna bid'a ha to ahlus sunna ne sun bid'a sai fito su daga kasancewan ahlus sunna ne sai a nuna musu bid'a sai fito su kai kokarin sani sunna kake sai ka je ka fada bid'a baka sani ba to sai a ce ba za a nuna maka wannan abu bid'a bane sai ka kyale shi domin ka dawo ne ka dawo kan sunna ai ba wanda ya wuce kuskure ahlus sunna za su iya kuskure mutum ya bid'a yana kuma sunna din sannan haka ne yan bid'a su ma za su iya su yi aiki da wata sunnan kuma ba zai kawar da ita daga sunnan ba kamar yadda in dan sunna ya yi bid'a ba ya kawar da wannan abun daga bid'a haka dan bid'a in ya yi sunna ba zai ɗauki wannan abun ya mai da shi bid'a ba to shi ne Imam Ahmad ya ce yanzu ga sunna ta manzo Allah ta kuma sai in daina tallata ta saboda ƴan shi'a suna tallata ta sai ya tabbata mini kai wawa ne kaga ba za ka ce ka ai in yi haka na ƙarfafa shi'a ba a'a sunnan manzo Allah ta kuma duk wanda yake aikata ta ya aikata sunna ko da bid'a ɗari yake sunna kwaya ɗaya to wannan abun da yana nan a sunna in ko mutum yana sunna ɗari ya yi bid'a guda ɗaya yana nan dai a bid'a wannan abun da ya yi wannan shi ne karantarwar magabata babu wani wanda zai kubuta ya yi bid'a a ce ba bid'a ba a ba shi mafita ko kuma wani ɗan bid'a ya yi sunna a ce ba sunna ba ce tun da dalili ne daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni law za anni adaitu la alaltu bi umratin manzo Allah ya ce ba don ko ba ko mota wuri ba don na koro hadaya ba da sai in maida wannan abun ya zama me ya zama ainihin wato aikin haji na ya zama umra tare da cewa me yayi tamattu yayi abin da kirani yayi ya riga ya harama da umra da aikin haji amma ba da ya koro hadaya ba sai batta umra kawai ya warware ya cigaba da harkokin sa daga baya ya harama da aikin haji yake fa halla ba'dhum bi umratin wasu daga cikin sabai suka yi harama da umra kawai wato masu tamattu'i kenan wa halla ba'dhum bi hajj wasu suka yi harama da aikin haji kawai wato masu ne kenan masu ainihin ifradi to a wata riwayan kuma wa halla ba'dhum bi umratin wa hajj wasu suka yi harama da umra da aikin haji kaga su ne masu kirani amma ne riwayan bai kawo ba yace wa kuntu ana mimman ahalla bi umrati ni na kasance ina daga cikin wanda suka yi harama da umra inji Aisha radiyallahu anha فأدركني يوم عرفة وأنا حائض رانا سوى عرفة كيترس كيني إنا من حيلة فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنا كيكوكا هكا دي إذوا قمن زم الله صلى الله عليه وسلم قال سنة تشبو مكة دا ما دا الآدى أنت تشبو فهر عرفة فقال سيما ذالة دعي أمرتك كبر أمرنك معنى كبر أيكم أمرا قطق وطا كي هرما دمي دعيك الحج يتي وانقو دي راسك ki warware kitson kanki wa mtashiki ki ainihin wato ki tsefe kanki wa ahilli bi hajji ki harama da aikin hajjinki ma'ana ki tsefe kitsonki ki ainihin abun nan ki tsifan gashinki sannan ki wanka kamar yadda zuwa riwaya sannan sai ki harama da aikin hajjinki saboda ana son mai harama da aikin hajji ya wanka ko to ita ma kuma gashi za ta yi harama da aikin hajji din sai fa fa'altu sai na aikata hakan din inji Aisha radiyallahu anha hatta idza kana laylatul hasbati har yayin da daren da muka kwana a muhassab yazo wato bayan an bar mina kenan an tafo ainihi wato abin nan an tafo makka amma kafi a ƙarisa makka lokacin ta riga ta yi tsarki a ranar sallah ta kuma ainihin umranta me ya faru ne ana ku babu to ni ana wa ku ni ana wa akwai hatta idza kana laylatul hasbati arsala ma'i akhi abdurrahman sai sai da wato daren ainihin aikin abin nan hasba ya zo ran da muka kwana a mina abin nan a wani gari mu hasba ko wani wuri tsakanin mina da wato ainihin aikin haji abin nan zan makka mun sani cewa a ranar sallah ne sai tsarki manzo Allah yake sai sai tawaful ifabanta kuma sai tai to yanzu an gama zaman mina wannan kwanakin da ake najifa ana dawa maka suka kwana ko kuma da daddare sai suka iso ainihin hasba suka sauke zango shi ne muhassab arsala ma yi akhi abdurrahman ibn abi bakr sai dan uwana abdurrahman dan abubakar sai ya aiko ni fa kharajtu ila tan'imi sai na fita zuwa ga tan'im wato ni da shi kenan inji aisha فأهللت بعمرتي نجني هرما جا عمراتا مكان عمرتي من وكون وچر عمراتا دنبري فتي ولم يكن في شيء من ذلك وتباب وني أبو جيكا فانتي أتكن ونن حدي النهدايا ولا تومن قو أزمي ولا صدقة قوكما وتعني صدقة وتمانا كنام بأتي تي هدايا با فنن بأتي كما تيمي با تي أزمي بقى وند بايد هدايا با أنتي أزمي قوانا قوما با wanda kuma bai da iko azumin kwana goma kaga zai tsayar da miskine maimakon kwana goma kace wala sadaka kuma babu wani sadaka wannan shekaru da kaman ta fara wancan umran ne kuma ta yi wato tai harma da aikin hajji yanzu kuma ta zo tai wani umran ta sabuwa to sai dai a yanzu dalilai idan aka tattara dukkan dalilai suna nuna cewa ba ka fara aikin hajji ko umra ka fasa shi sai dai ka warware shi tare da me tare da hadaya idan an hana ka shiga garin makka ko kuma idan ka kata yin aikin har lokacin haji ka goya aikin haji sai ka je kai ka zo ne kirani sannan kuma kai haram abin nan kai hadaya a ƙarshe to anan wannan hadisin manzala kuma ya ce abin nan Aisha ta ce manzo Allah ya ce mata wanki zira a saki ki warware kitsonki wato idan za ta yi wanka na harama da aikin hajin ta ta warware kitso to shin wannan hadisi yana nuna cewa mace idan al'adan ta ya dauke sai ta warware kitsonta kafin ta yi wankan al'ada haka wasu malamai suke fahimta cewa mace wajibi ne ta warware kitsonta kafin ta yi wankan al'ada wasu ma suka ce hadda janaba dole sai ta warware kitsonta kafin ta yi wanka amma zance mafi inganci ba haka bane bai zama wajibi ba don wannan hadisin baya nuna haka babu dalili akan sa me yasa ba za mu samu dalili akan wannan ba saboda wankan da Aisha ta yi a nan ba wanka ne na ɗaukewa jinin haidawa ta yi wanka ne a lokacin tana ne tana al'adanta don ranar takwas ga wata ne ranar arfa da diddire za ta yi wanka ta yi harama da aikin hajji aka ce tawarware me tawarware kitsonta kafin ta yi wankan sannan a can hadisin musulun kuma Aisha ta ce mana al'adanta ya ɗauke ranar sallah to kaga ranar sallah ya ɗauke wanka kuma ta yi shirin mutarbiya wato ranar takwas ga wata ran sallah kuma ranar goma ga wata ne to kaga wannan wanka ne sai a lokacin al'adanta bai dauke ba to ba za a dauki wannan hukuncin a tsora shi kuma na wanka na daukewan wato ainihin al'ada ba ba za a tsora shi akan haka ba to da haka wannan shi yake nuna hadisin baya nuna wajibi ne mace ta warware kitsonta a lokacin da za ta yi wanka to sai kuma wani hadisi na musulmi ya tabbata ingantaccen hadisi daga ummu salma radiyallahu anha Allah ya jadaita qalat tace qultu ya rasul allah nace ya manzon allah sallama inni imra'atun ashuddu basara ra'ati afa anqubuhu li ghusl janaba wa fi riwayatin wal hayba fa qala la inna ma yakfiki an tahfiya ala ra'atiki thalatha hatayatin thumma tafidi alayki al ma'a fatatahhirin wato ran fa idza anti katahuri tace ya rasul allah ni mace ce wanda ina kitsa gashin kaina ina kitso tace afa anqubuhu yanzu zan iya warware kitso na lingusin janabati san janaba a wata riwayan wal haibati da kuma wankan haila fa qala sai manzo Allah yake la ba sai kin warware kitson ki ba hadisi nan tace na musulmi ba sai kin warware kitson ki ba idan kin zo wankan janaba ko kuma wankan haila inna ma yakfiki an tahfiya ala ra'atiki salata fiyati ai ya sheki ki kamfata guda uku ki zuba a kanki in kin kamfata kin zuba sau uku a kanki shikenan magana ya kare summa tafizi alayki ma fa tabahuri sai ki zuba ruwa a sauran jikin ki shikenan kin yi tsarki imam muslim ya rawaito wannan hadisi to kaga wannan hadisin zahiri ne yana nuna kenan ba wajibi ne mace ta warware wato kitson ta ba a lokacin da take wankan janaba ko kuma lokacin da take wankan haila to sai dai wasu malamai sun ce mustahabi ne idan ta yi haka fi so amma ba wajibi bane kuma suka ce wasu malaya suka ce yana wajaba idan ya zama na ruwan da zai shiga cikin kanta ba haskaita ne warware kitsonta idan ta wasu kitso yan kanana ko kuma ta dauki wani zare ta daddaure gashinta ko ina irin zaren lilon nan ta daddaure ta yanda in ta zuba ruwa a kanta to ruwan da zai shiga cikin gashin kanta ba to anan suka ce wajibi ne ta warware wannan kitson domin ta ainihin wato wankan janaba wanda ruwa zai shiga ko ina a cikin gashin kanta to kaga wannan ita ne ta daure gashin ta yanda ruwa ba zai shiga ba amma mace idan ta yi kitso ba ta ainihin daure gashin ta da wani lilo ba ko da wani zare wanda zai hana ruwa ya shiga cikin gashin ta ba to bai wajaba ta warware ba za ta yi ta zuba ruwa tana tattafa gashin har ta kotar da gashin ta da ruwa idan ta yi haka hakan yayi wannan shine abinda malamai suka yi ta bayani akan haka saboda haka suka ce idan ka dauka wajibi ne to sai dai ya zama ne idan ruwa da zai taba cikin gashin kan ba amma in zai ruwa zai taba ko ina a cikin gashin kanta har kasan kanta to shikenan ba sai ta warware ainihin wato kitsonta ba kuma babu bambanci tsakanin wankan janaba da wankan haila hadisi ya tabbata a sahih muslim aisha radiyallahu anha labari ya zo mata abdullahi bin umar kana ya'muru an-nisaa idza tasanna an yanqudna ru'usahunna aka ce ai abdullahi bin umar ya kasance idan mata da su yi wanka na janaba ko na haila yana umurtan su dinga warware gashin kansu sai sun kunce kitsonsu sannan su yi wankan haila ko kuma wankan janaba haka labari ya zo a aisha aisha sai ta ce ya ajaban ibn umar huwa ya'muru an-nisaa an yanqudna sha'rahunna afala ya'muruhunna an yahlibna ru'usahunna mamaki abdullahi dan umar ina cewa wai mata su dinga warware kitsonsu idan za su yi wanka to duk Allah ya umurce su wanda su ake gashin kansu ma gaba ɗaya za su yi wanka ko da ta girmama magana sai ya umurce su wanda su dinga ake yin dai haka ne ya zai ce sai sun warware kitsonsu kafin su yi wanka sai ta kafa da yayi tace laqad kuntu aqtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin fama azidu an ufiga ala ra'ati salata ifradati tace ina wanka na janaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zuba bana karawa akan in zubawa kaina ruwa sau uku bana goro da gashin kaina ya za a yi ce sai mace ta waro da gashin kanta kafin ta yi wanka yace to ya bane ya umurce su masu yi aski ma gaba daya to wannan sheke nuna babu da akwai wannan da Aisha za ta fi kowa sani go matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah sai dinga umurtan su al'adan su ya dauke su dinga warware gashin su dinga warware kitsonsu ko kuma idan suka zo wankan janaba su dinga warware wato ainihin kitsonsu to da ba a samu wannan ba sai nuna cewa ba wajibi bane warware ainihin wato kitso sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da namiji da mace maza da mata idan sun zo yin wanka sai sun warware kitsonsu ko ba sai sun warware ba domin maza ma suna yin kitso ko maza suna yin kitso maza suna yi sai dai kai a yanzu in kai sai a kama ka a maka bulala al'ada ne a kodan da al'adansu larabawa al'adansu maza suna yin kitso kuma ba matsala bane idan sun yi kamar yadda mata suke yi mu ma anan akwai hanagamba fulani hanagamban nan mazan su da matan su duka suna yin kitso sai ga namiji da kitso a kansa to idan al'adan garin ku ne namiji yana kitso baka aikata haramun ba amma in ba al'adan garin ku bane sai ka je kai kitso to ka aikata haramun domin kana kwaikwayon mata ne kana neman ka zama dan daudu sai a kama ka maka ladabi to kaga anan saboda larabawa akwai wanda al'adan su kitso ne shi za ka tambaya da maza da mata dukkanin su kowa sai ya wanke sai ya warware kitson sai in zai wankan janaba sai manzon Allah ta sace amman rajulu falyanshur rasahu amma mace amma namiji ya tsetsaye kansa ko sai aka ce wa ammal mar'atu fala alaiha alla tanqubahu amma mace bai zama matsala ba idan bata warware gashin kitsonta ba to da wannan ne malamai suka kare ba ka ce to karfa da kaji an ce namiji ya tsetsaye kansa ka dauka cewa in yayi kitso wajibi ne sai ya warware a a to da namiji shi aka fi sani da mai tsetsaye kal ko yaushe akwai masu kitso akwai marasa kitso to tunda galibi ba sa kitson ka tsetsaye kanka ma'ana ka ainihin abin nan ka bar kanka a buɗe karka dinga kukkulla gashin ka kana kukkullawa don ruwa ya shiga da cikin sauki yace amma mace tunda al'adan ta galibi ita kitso ne yace babu matsala in bata warware gashin kanta ba kaga wannan ya daidai da hadisin wato Ummu Salma wanda ainihin Imam Muslim ya rawaito wannan dai duka da yayi suke karfafa cewa wannan hadisi Shaukani ya inganta shi Abu Dawud ne ya rawaito shi to wannan duk yana karfafa cewa mace ba wajibi bane sai ta warware wato kitson kanta zan maimaita wannan matsalan saboda yawan tambaya da mata suke yi mace bai zama wajibi ta warware kitson kanta ba saboda wankan janaba ko kuma wankan daukewan jinin haila amma idan ya zama na ta yi kitso nazari ko na wani lilo ta kukkulla gashin ta ta yanda ruwa ba zai iya shiga cikin gashin ba to wannan wajibi ne sai ta warware wajibi ta warware domin ruwa shiga cikin gashin kanta don ruwa bai shiga ciki ba to ai wankan ta bai cika ba dole sai ta kotar da cikin gashin kanta amma in kitsonta da zai hana ruwa ya shiga cikin kanta ba ta kwara ta daddanna ruwa zai shiga za ta ji damshi ruwan a cikin kanta ya ratsa gashi to wannan ba dole ne sai ta warware ainihin wato kitsonta ba akwai wasu masu zahiriya su suna ganin cewa ko da ma ruwan bai shiga ciki ba, in dai ta zuba ruwa a kanta kawai shikenan, ba za a ce dole sai ruwa shiga cikin kanta ko ba za ta warware kitsonta ba. Amma dai saboda wankan janaba sai ka ga mai jiki gaba daya, sai ya zamana ta warware kitson, in dai ruwa ba zai shiga cikin gashinta ba shi yafi, amma in zai shiga kuma ba dole sai ta warware ba. حديث لغبا عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت أتجزي عهدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نهيب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قال فلا نفعله. وأن حديث عائشة رضي الله عنها ترويتوش حديث يوان دعين يكي إن تسيما البخاري أرويتوش أواني بابي ديكي باب لا تنقضوا ko kuma la tanqudul ha'id mate wato babu la taqabil ha'id sala, babin da ke bayani mace mai haila ba ta biyan sallah. Daga Aisha radiyallahu anha anna imra'atan wata mata qalat taki ita wannan matan tace atajazi ihdana salataha, yanzu kai daga cikin mu za ta rama sallanta, za ta rama sallan da ake binta a lokacin da take haila idza tahurat, idan ta yi tsarki. Da kula da wannan lafazin atajazi ma'anansa a taqabi, ihdana shine fa'ilin, salataha kuma shine me, shine maf'ulun bihi. To da haka ba a tujuzi'u bane, in tujuzi'u ne sai a ce salatuha, to amma atajazi ai a taqabi ihdana. To da haka tajazi fi'lun mudari'un marfu'un بالضمه المقدره على الياء منا من ظهورها الثقل اهدانا وان اهداد كما فاعل مرفوع بالضمه المقدره على الالف منا من ظهورها التعذر وهو مضاف الناء ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر مجرور بالاضافه ثلاثه شنو مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره وهو مضاف هاكما ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر مجرور بالاضافه. كفاية شو ان الجمله دي اتجزي اهدانا ثلاثها ينزقي المسيطة رام صلى انت اذا تهرت اذا انت اي تركي ذات رام صلى حكا وانا ما تنتسم بي عائشة رضي الله عنها وسي عائشة فقال سي عائشة تكي احرورية انت احرورية انت شي خوارج نه خوارج ودونا تبا فقرا دني أبابا جنا فسرا أكن كسكري سيسي أحرورية أنت كي هرشي آني كسكريني وطوها مين يدعو تيني دا خوارج دا شيئا خطان أزاما نيجي سكي سيني وهمي سيني كي فسرا شي دا شيئا كما الهالين خوارج ني خوارج سوني ودن دا سكي وطوينه سيدنا علي تاواي سكي يا كافرتا suka ainihin kafurta, wasu daga cikin sahabbai suka kama yaƙansu suka yi fona fito da su saboda jahilcinsu. Suka ce sayyidina Ali ya yarda Amr ibn al-As da Abu Musa al-Ash'ari su yi musu hukunci, su riba musu rigima tsakaninsa da Muawiya. Shikenan sai suka ce to ai ya hukunta mutane, kuma Ubangiji ta lace inil hukumu illa lillah, babu wani hukunci sai na Allah. Tunda bai ya bar hukuncin Allah ya yarda mutane biyu su masa hukunci, to wannan ya nuna ya kafurta. Saboda haka suka ce ai kawai ya kafurta suka masa tawaye. Kuma ya ce ya sauka daga amirul mu'minin a lokacin da ainihin aka zo sulhu, aka ce to kowa ya ajiye ainihin wato khalifancinsa, shikenan sai a zo a yi sulhu. Sai tuɓe alkibban, sai ce ka wannan tuɓe alkibban nan nawa na tuku daga amirul mu'minin, ni yanzu ba amirul mu'minin ba ne, ma'ana ba khalifa ba ne. Sai suka ce to tunda ya cire kansa daga amirul mu'minin na shugaban mu'minai, to ya zama shugaban kafirai kenan, ya zama amirul kafirai, saboda haka ya kafurta. Waɗannan mutanen lokacin da suka haɗu suka yi ainihin mikin, suka shirya waɗannan abubuwan, suna wani gari ne da ake ce masa Harura. Harura to dole kawari sai a ce masa Haruriyun, a danganta shi zuwa ga wancan gari. To da a can ne suka haɗu suka ƙirƙiro wannan aƙida ɗin, to shi sai ake ce musu kawari. To wannan aƙidan nasu Abdullahi bin Abbas ya tattauna da su a kanta, saboda jahilci ne yasa suka shiga wannan matsala ɗin. Yace menene matsalanku da sayyidina Ali kuka kafirta shi? Suka ce ai ya yarda Amr ibn al-As da Musa Abu Musa al-Ash'ari su yi musu hukunci, kuma Allah ya ce inil hukmu illa lillah. Yace to ga Qur'ani Allah ta'ala ya ce idan kai farauta a harami a samu mutane guda biyu adalai su yi maka hukunci, su ga wace irin dabba ya kamata ka biya. Gashi Allah anan ya ce mutane za su iya hukunci, idan ka samu matsala tsakaninka da matarka za a dauko waliyinka da wakilinka su zo su hadu su muku hukunci ko su tabbatar da auren ko su warware shi sai suka ce to ai Allah ta'ala ma ya ce mutane za su iya hukunci sai suka ce eh gaskiya ne yace to kun gane wannan suka ce sun gane suka ce sai me kuma yace suka ce ai yake shi ba amirul mu'minina bane ya tube kansa ya zama amirul kafirina ya zama shugaban kafirai kenan saboda haka ya kafurta sai suka ce sai ce musu to kuna tuna a ranar hudaybiya lokacin da aka zo sulhu sukka kafirai da aka zo rubuta wasiqa aka ce daga Muhammad Rasulullah Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Suhayl ibn Amr yake bayyada ba sai dai a rubuta Muhammadu dan Abdullah yake laura dina ka Rasulullahi da ma katallaka da mun yadda kai manzo Allah ne ai ba za mu yake ka ba sai na ali aka ce share yake a manzo Allah ce amina masa wurin sai share wurin da kansa ya share Rasulullahi din sai yake a rubuta bin Abdullah Muhammad ibn Abdullah yake yanzu da ya share cewa shi manzon Allah ne ya share wannan sunan na cewa Muhammadu manzon Allah yanzu ya tashi daga manzon Allah ko ma manzon shedan ko wani abu daban suka ce a'a yake to kun fahimta suka ce mun fahimta to anan mutum dubu biyu suka bar aqidan khawari suka dawo aqidan ahlus sunna a wannan zama guda daya mutum dubu biyu so da fitina in ta zo tana diban mutane da yawa take kawai suka dinga diban jama'a kawai suna ta diban jama'a kan a Ankara hakan da aka samu malamin da ya zaunar da su ya musu bayani sannan suka gani to wannan a garin abunan harura aka yi wannan meeting din aka fara fito da wannan aqidan shi yasa duk wani khawari sai ake masa a haruriyatun anta abunan ake masa haruriyin in mutum ne ake masa haruriya to shine Aisha tace a haruriyatun anti ke khawari ne masu yi shugabanni tawaye masu kafurta mutane kina daga cikin wannan masu cewa in mutum ya bar abu na wajibi ya kafurta zai dawwama a wutar jahannama masu zafin kai a addini masu wuce gona da iri a addini ke kina daga cikin irin waɗannan mutanen ne to da sun kasance suna tilastawa mace idan ta gama al'ada sai ta biya sallah kawai da zafin kansu kawai suna gani wannan ai muguntaka ne a ce ba za ta biya sallah ba isa manzo Allah ya ce halakal mutanaddi'un masu zafin kai a addini sun halaka masu goyi wuce gona da iri to sai Aisha tace kunna nahibu mun kasance muna yin al'ada ma annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fala ya'muruna bihi baya umurtan mu murama sallah baya umurtan mu duk matan da sai al'ada ko sallah na wata shikenan sallan sun mute ba za ta rama ba a wasari ko kuma cewa tai naurin ne au qala ko kuma cewa tai fala naf'aluhu ba ma aikata shi ma'ana ba ma rama sallah din to da haka tana rama azumi amma ba za ta rama sallah ba shi yasa wani hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa kunna nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah ana umurtan mu da biyan azumi amma ba umurtan mu da biyan wato ainihin sallah a wata riwaya mu'adha aywa muslim mu'adha ne ta saka mu Aisha tace ya Aisha ma balu al-ha'idi taqdi salata wa la taqdi sawm me yake me ya faru me haila take biyan wato taqdi sawma take biyan azumi wala taqdi salah kuma ba ta biyan sallah sai Aisha tace mata a haruriyatun anti ke khawarij ne masu cewa mace sai ta biya azumi sai tace lastu bi haruriyatin walakinni as'al ni ba khawarij bane amma sai dai ina tambaya ne to sai Aisha tace kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i sawm wala nu'maru bi qada'i salah hakan din yana samun mu sai a umurce mu mu biya azumi amma ba umurtan mu mu biya sallah kenan me haila za ta biya azumi amma ba za ta biya sallah ba duka biyun kuma haramun ne ta yi su a lokacin da take al'ada haramun ne ta yi sallah a lokacin da take al'ada haramun ne ta yi azumi kuma a lokacin da take al'ada za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi al-karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a'udhu billahi minash shaitani rajim as-salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum malam ga tambaya ta kamar haka malam ni ne yayana lokacin da zai aure ya yarjejeniya da matarsa akan ba zai mata kishiya ba bayan sun yi auren kuma daga baya sai ya mata kishiya sai a matsayin aurensa na biyu
bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yanzu wannan yana ce a mamansa kishi kenan gon ko ba dan ne yake tambaya ma eh yaya su ce yana ce yaya su kishi to abin nan idan mutum ya zo zai yi aure akamar sharadi ba zai mata kishiya ba har yadda da hakan to ni na ganin wautansa saboda baka san me zai je ya dawo ba, baka san me zai je ya dawo ba. To shin wannan sharadin yana daga cikin sharuɗan da dole mutum sai ya cika su ko kuma ba ya daga ciki? Domin sharadi kala biyu ne, akwai wanda dole za ka cika, akwai kuma wanda dole ba za ka cika ba, akwai kuma akwai wanda malamai suka yi ittifaki ba sai ka cika sharadin ba, akwai wanda suka ce kuma dole ka cika, akwai kuma wanda aka yi sabani. Wannan yana daga cikin wanda aka yi sabani. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haqqa shuruudin an tufa matta halaltum bil furuj, mafi cancantan sharadin da ya wajaba ku cika shine wanda kuka halatta farji da sababinsa, wato sharadi na aure. Bari in kawo mana misalinsa. Idan ka auri mace, duk a babin auren ba zan fita ba, idan ka auri mace sai iyayenta suka kafa maka sharadi fa ba za ka bar garin nan da ita ba, kila daga Kamaru kake ko daga South Africa kake ko daga Nijar kake, ba san dai asalinka ba sai aka baka yarinya ka zo Tirani misali, sai aka ce to lallai za a aura maka ita, amma sharadi fa ba za ka kaura ka tafi da ita ka bar garin nan ba, kila yayin suna tsoron in ka tafi da ita ba san labarin yarsu ba, musamman zamanin da ba waya ba wani abu, kar ka je ka sayar musu yarsu ko baka sayar da ita ma dai su kasa samun labarin ta ba su san a ina kake ba. To idan ka yarda da wannan sharadin wajibi ne ka cika shi, ba ba dama ka tafi da matar wani gari a wannan garin da ku zauna. Idan ka ce a ni zan koma da ita gida, to tana da zabi. Idan ta ce ba za ka je ba dole a warware wannan auren, ko baka ce ka sake ba matar ka za ta saku, domin ne hakan din zai cutar da iyaye. Ka tafi da yarsu ba san asalin ka ba, ka san inda ba san inda ka tafi da ita ba, to ciwon zuciya zai kama iyayenta. To wannan sharadin akwai cutarwa in aka saba shi. Duk malamai sun yadda cewa wajibi ne ka cika wannan sharadi, in ka ita cika kuma to tana da zabi, suna da zabi ko tana da zabi, za a iya warware auren. Wannan sharadi na farko. Misali na biyu, mazala sama yana cewa kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata shartin, duk shari'in da ya saba wa alqur'ani ya saba wa shari'an Allah, to wannan shari'in barna ne, ma'ana banza ne, ko da ya kai shari'i dari ba dole sai an cika shi ba, ba za a cika shi ba. Misalin sa shi kuma a babin aure, mutum ne baka yassa sai ce amma na aura zan aura maka yarinyan nan, amma sharadi sai dai ka sadu da ita da daddare amma banda da rana, sai kai daga wannan sharadin aka yi aure, to wannan sharadin ya zama shirme ka je ka sadu da matar ka ko da rana ne, domin babu wani maslaha ko kuma wani cutarwa da yake tattare da mace a sadu da ita da rana ko a sadu da ita da daddare, duk ɗaya ne. Kaga wannan sharadi ne na bata lokaci kawai, to nan ba dole sai ka cika shi ba, ya zama sharadi ne batil, don ya saba wa shari'a, shari'a ta baka dama zaka iya ne, zaka iya ainihin saduwa da iyalinka dare ko rana. Suka ce malamai suka ce ko ka ɗau wannan sharadin ba dole sai ka cika shi ba, kuma idan baka cika shi ba isa a ce za a kwace maka mata ba, sai dai idan kai kaga dama ka sake ta. To shi wannan sharadin da aka wannan sharadin da aka yi misalin sa, malamai sun sabani a kansa, don yana tsakanin wayannan guda biyu ne. Ka auri mace sai aka sai ka ɗauki alƙawarin cewa ba za ka yi mata kishiya ba da sharadin haka haka baka ita, to shin wajibi ne sai ka cika wannan alƙawari? Wai suka ce wajibi ne, saboda hadisi ya ce inna haqqa shartin an tufa matta halaltum bil furuj, mafi cancantan sharadin da za ku cika wanda ya zo ku cika shine sharadi na aure. Ka ce ba za ka mata kishiya ba, yanzu za ka ce za ka mata, to tana da daman ta ce ita ta fasa aure. Wasu malamai suka ce a'a ba dole sai ka cika shi ba. Me yasa? Saboda manzo Allah ya ce kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil, duk sharadin da ya saba wa shari'a batikin sharadi ne, ba za a cika shi ba. Suka ce ai Allah ta'ala ya ce fankihu ma kana lakum minan nisa'i matna wa thalatha wa ruba', Allah baka izinin ka auri biyu ko uku, to ya kuma za a zo a kafa ma sharadi a ce ba za ka kara aure ba, wannan ya saba wa shari'a. Sai suka ce ba za a mai ba, ba dole sai an cika wannan sharadin ba. Amma wanda suka ce dole sai an cika, suka ce to ai kishiya yana cutar da mace, ta tabarrar bihi, tana cutuwa da kishiya, shi yasa ake ce mata barra, kishiya na damunta kwarai, a ce an mata kishiya za ta ji ba daɗi, za ka ga ta canja ba kamar yadda take a lokacin da take ita kaɗai ba. Suka ce to kila kishi ne mata yawa, ba za ta iya zama lafiya ba idan an mata kishiya, shi yasa ta kafa wannan sharadin. Suka ce to tunda za ta cutu da ita, to ya wajibinka ka cika wannan sharadin idan ka ɗauko shi. To amma idan muka duba kuma cewa kowace mata tana da kishi, kuma lallai Allah ya san da wannan din ya halatta za a iya ƙara aure shi ma kaga zai nuna ba dole ne sai an cika wannan sharadin ba to wannan sharadin yana zagayawa a tsakanin wannan malamai sun yi sabani amma ni abin da nake gani cewa ba dole ne sai an cika wannan sharadin ba na dole bane amma ka kai ta gidanta ya zama daban inda za ka kai amaryan daban abin da take tsoron mai tsanin kishi ne ka sassauta maka wannan kishi amma a ce an sa maka takunkumi ba za ka ƙara aure ba bayan shari'a ta baka izini ka ƙara wannan ka wani sharadi ne wanda ya saba wa shari'a shari'a ba ta haramta maka ba za a haramta maka ba kuma babu wani abin nan abu ne da ya shafi aure ya shafi shari'a kuma wannan cutarwa na kishi din Allah ta'ala riga ya san da zamansa kuma yake halatta mutum ya haɗa mata biyu to amma tunda an kafa maka wannan sharadin kila kishinta mai tsanani ne sai ka je ka kai amaryan a gidanta daban ita kuma wannan ka barta a gidanta daban don ka sassauta mata wannan ainihin radadi din amma babu dalilin da zai sa ka yi aure kuma daga ba a ce ba za ka sake yin aure ba ka ɗauko wani sharadin cewa nan gaba kuma a takura maka rayuwanka zama mace ɗaya ne ba manzo Allah yana kwaɗetarwa a dinga ƙara aure kuma shi ma ya aure da yawa na kusan mun fahimci wannan matsalan amma asali bai kamata ka ɗauko wannan sharadin ba duk matan za ta sharɗanta maka cewa za ta aure ka amma ba ka mata kishiya ba to ai wannan daga gani kai ma ka san ka ɗaukan wa kanka masifa wanda ba ta sharɗantan ba ma ya aka ƙare ballantana wanda za ta sharɗanta maka cewa babu kishiya na.
Mai tambaya ta biyu makamanciyar ta farko ne malam yake cewa don Allah a yi wa mataye nasiha da su dinga haƙuri da in za a yi musu amarya domin ni na yi nufin zan yi aure amma yanzu matata tana tada hankalinta.
Kai rago ne ma kawai da kake tambaya akwai matan da za ka yi wa kishiya ne ba ta tada hankalinta ba har kana ta wani a mata nasiha a yi menene ƙarshenta ne za ka janye kawai yawa kawai ka je ka zauna da mace ɗaya kawai tunda ka tsori ta yawa tunda kana tsoron matarka. Ai ba wani wanda zai ƙara aure wanda matarsa ba za ta ɗaga hankalinta ba a hakan dai ai shari'a ne Allah ne ya ce a yi manzon Allah ya kwaɗaitar kuma shi ma ya ɗabbaka da kansa sai da ganga ce a wai matarka ta tada hankali wallahi mutum sai mai moya fa wai zai ƙara aure matarsa ta ɗaga hankali yanzu wani shawara zan ba shi to zan ce ka fasa ne wai ba zan ce ka fasa ma saboda haka dama duk wanda yake rago ne ba zai iya mata biyu ba a gaskiya don ka zo kano maziba ne. Yawa duk inda kuke shiri in kace za ka yi ƙari to masifa ka tsokano a hakan kuma za a tafi in ba haka ba kuma to za ka zama mijinta sai inda ta yi da kai kawai za ka jujjuyi aka yi inda kake so ba za ka ji daɗin rayuwarka kuma ba saboda haka a hakan din za ka yi wata in ta gama haukantan kafin a yi aure in an yi aure in an yi sa'a sai abin ya dafa sai ya zama ɗan kaɗan kaɗan da a samu wata kuma ba za ta yi haukan ba sai bayan auren shi kenan da zo ka tada zaune tsaye saboda haka a hakan dai ni a shawara ta ba zan baka shawaran ka abin nan ka sassauta ba kuma ba wani nasiha da za musu don ba ta jin nasiha sai matan ba wani nasiha da za musu tabiyan zuri ɗaya ne duk wacce za a rajin sai ta ɗaga hankalin ta ɗin sai dai kawai musu nasiha su daina hauka a fara wannan a ɗauki wannan a faɗi maganganu da sauransu wanda ce sai an sake ta ka je ta yayya ga kayan mijinta ka ɗauki almakashi ta yayyanka ta tarwatsa wannan ko ta ce ba za ta masa girki ba saboda sababbin wannan ko ba za ta abinda wasu ayyukan gida duk ta ɗaya su ta ce ka je ka nemo sharɗin ta maka mana. Wannan hauka ne ba kishi ba ne hauka ne abu yanzu zama wajibi ke kuma dole ki kini su amma kishi kuma ba za a cire mata a zuciyar da ba sai dai a ce ta sassauta tunda kaddara ne na ubangiji ta'ala babu yanda ka iya da shi zuwa wannan yi kai dai ba fasawa za a yi ba kuma in kin yi haƙuri haƙuri maganin zaman duniya wannan shi ne mutuncinki da darajanki ki yi haƙuri ɗin kishiyan a miki kuma idan ma bai miki kishiyan ba to za a zage ki za a ce ke ce kika hana shi aure to ba shi kare za a zagawa bayan shi ne za a dinga dariyarsa kuma ke ma za a zage ki ko ya auro ki kora nan ma za a zage ki a ce kina koran kishiya kama ke haƙuri duniyan kwana nawa ne kwata-kwatan ta kwanan ta nawa ne duk dai ba abin duniya bane ba matan da take kishi saboda addini sai dai don abin duniya yawa ba ai sallar ba kiyama zai yin ki bane aka ce to yanzu ki dinga raka'a biyar biyar tunda za kina yin goma sha ɗaya yanzu an raba ba wannan bane ba wani karatun ƙur'ani ki aka hana ki ba sallolin ki aka hana ki ba da zikirin ki ba wani dan abun duniya ne dai da za ki ke samun ta kuma ba ki a son yarwar ki ta samu shi ne kawai kishin ba wani wazo da aka aiki ne wannan sai ku ji tsoron Allah tunda Allah ya riga shir'anta ya kaddara ya san halin mutane a yi haƙuri a dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala.
Mai tambaya ta gaba yake cewa malam mu ne a bakin daga muna yaƙi amma idan lokacin sallah ya yi mukan rabu kashi biyu waɗannan su yi sallah waɗannan kuma su ci gaba da yaƙi sai dai idan mun zo yin alwala ba ma ce takalman mu muna shafa ne akan takalman to a matsayin alwalan mu da sallar
idan takalmin yayi kama da safa shine haka ya zo hadisi abin nan ana shafa akan nalin wato takalmin da ya kama da safa ana shafa akan sa wannan mun mutu wannan matsalan kamar da ake shafa akan hufi haka nan safa mai kauri idan sanda kai alwala cikakkiya ka sata za ka iya shafa a kanta amma iya sallah biyar in a zaman gari kake in kuma a halin tafiya ne kwana uku daga baya dole ka cire ka wanke inda na ba ta kama ka kuma dole ka cire dama ka wanka sannan ka sake mayarwa to idan tunda a halin su na matafiya ne mayaka idan takalmin irin wanda ake sa shi kaman safa ya rufe idon sa wanda ake tattaurewa da igiyar nan to za ka iya ainihin shafa a kanta saboda haka idan sun wanke fuska da hannu suka yi shafan kai sai su shafe saman takalmi wani shi da safa duk ɗaya ne amma zai sa ka shafan aka ce a safa abin nan a yi shafa a kan safa ko kufi saboda cire shi aiki ne to amma irin wannan takalmin ya fi ma kufi wahalan cirewa saboda haka za su iya shafa a kai kuma hadisi ya tabbata a kan wannan to galibi kuma takalman sojoji irin wannan ne in sun shafa a kai babu wani matsala sai sallan su haka amma dai sani iya sallan kwana uku ne aka ba su bayan kwana uku kuma dole su cire su wanke kafin su sake mayarwa nan ma idan mutum riga sun cire fa bayan sun yi ainihin shafa in suka riga sun cire to wannan kuma dole a wanke kafa kuwa kafin a sake mayarwa ma'ana dai dokokin shafa akan kufi shine yake akan shafa akan safa ko kuma irin takalmin suke kama da safa
na'am
a sallah su kan ba matsala yana tambaya ne akan abin nan saboda haka don ai ko kai ba za ka iya bada wannan an san ba an ce sun yi sore da biyo wannan suka yi sallan su da suka dawo suka karbi yaki wannan kuma suka sake suka ce suka bar sallan su wannan kuma ma zai amsa ta amma da ne rikicin suka yi ne wannan su limamin su yi raka'a ɗaya da wannan mutane sai suka cika ta sallan su suka dawo suka karbi ainihin masu yaki suka koma suka ainihin bi liman din ya kare su raka'a ɗaya da su suka kare sa ta wannan shi za a tambaya wannan ma rikicin sa kaɗan ne da mai rikicin babba ne shine su zo liman ya yi sallah raka'a ɗaya tare da su su jama'a na farko an raba su biyu wanda suna karban yaki suna yaki wannan kuma rabin sun zo suna sallah da liman sai raka'a ɗaya tare da su idan ya yi raka'a ɗaya tare da su ya tashi sai su kama hanya ba su ƙarisa sallan su ba su je su karɓi yaki a wajen wa'incan su wa'incan su dawo wajen liman a ƙarisa raka'a ɗaya da su sai su ƙarisa sallan su su liman ya sallan ne su ƙarisa sallan su sai su je su karɓi yaƙin tare da liman ɗin su kuma wa'incan da suke yaƙin su sake koma a gefe su ƙarisa sallan su a haka bayan sun yi wannan yaƙin su ƙarisa raka'a ɗaya ɗayan su sallan ne wannan shi ma ya tabbata a sunnar manzala ta sama an yi haka ya yi ka yi raka'a ɗaya ka je ka yi yaƙi ka sake dawowa ka kalli kudu arewa gabar yamma ka yi gudu ka ja da baya ka durƙusa ka miƙe duka dai wannan ba matsala ba ne ka dawo kuma ka ƙarisa raka'a ɗayanka ya halatta ina nan ya ka tambaya sai a ce akwai wani rikici aka amma jam'i biyu aka yi kai wannan su yi nasu suka gama wannan suka zo suka karɓa suka karɓi yaƙin ko suka zo suka yi sallan su na'am
a tambaya ta gaba yake cewa shin malam akwai nassi akan addu'a tsakanin iqama da kabbalan hadama
babu sai dai addu'a tsakanin abin nan tsakanin kiran sallah da iqama tsakanin kiran sallah da iqama ya tabbata ana karɓan addu'a a wurin ya zo a sunna amma bayan iqama kafin kabbaran haraman babu wani nassi da yake nuna yi addu'a sai dai bayan kabbaran haraman ana addu'a sallah kafin fatiha
mai tambaya da na gaba yake cewa malam menene gaskiyar maganan cewa idan mutum ya shiga bayan gida mala'ikun da yake tare da shi za su juya daga baninsa amma idan ya yi magana za su rabu da shi kuma za su tsine masa wannan ne gaskiyar maganan idan mutum ya shiga bayan gida mala'iku da suke tare da shi za su taurara masa a waje amma idan ya yi magana to za su tafi daga barinsa kuma su dinga tsine masa
to tsine wannan dai ban san da shi ba ko barinsa ne amma dai idan ka zo shiga ban ɗaki wuri ne mai kazanta za su iya abin nan rabuwa da kai su masu gadi saboda aka shi sa ake so a karanta lamar yin yau uzuri kan yau kubufi wal khaba'is saboda za ka iya samun shaidanu a bandaki sai su buge ka sai ka nemi tsari da su domin ka fito kuma kana tare da su waɗannan mala'ikun da su kare ka daga sharrin waɗannan shaidanu amma a ce in ka yi magana za su rabu da kai su tsine maka wannan ban san shi ba domin hadisin ma da yake hana a yi magana in ana ba haya bai inganta ba hadisi ne da yake amma dai shi kawo maganar imam ba cewa yayi wala ta kallama ne kada su yi magana suna ba haya sai dai kuma rashin magana shi yake alkhairi shi yake mutunci don kana ba haya ba za ka yi magana ba domin kada a fahimci cewa ga halin da kake ciki
tambaya ta gaba yake cewa malam bana iya tashi qiyamul layl sai karfe 4 shin hakan yayi
yayi wannan kowa gurgurdan himmanta ne yayi wani ya tashi 2 wani 3 wani 4 babu wani matsala to wannan wannan yana tambaya wai a fassara masa abinda mai risala yake cewa wala yusalla janazatu ala man lam yastahilla sarikan wala yarithu wala yurasu wa yukrahu an yudfana as-saqitu fi ad-dun fassara shine ba a sallan janaiza ga wanda bai yi kuka ba man lam yastahilla sarikan kaman dan da aka yi barinsa lokacin da yazo duniya bai yi kuka ba ma'ana wanda bai zo bare ba kenan ba a yi masa sallah wala yarithu ba ya gado wala yurasu ba a gadonsa wa yukrahu an karhanta an yudfana as-saqita ba saqata ba as-saqita wato abin ne kari fi duniya cikin gidaje abin ne abin ne sa ba a son abin ne mutane a cikin gidaje saboda matsaloli na farko za a iya wata ran a buƙaci yin gini a cikin gida kaga sai an tone kabarin ko makamancin wani na biyu kuma yana iya jawo fitina idan babban mutum ne zai zama na wato za a dinga zuwa ana ziyartar kabarin har a dawo ana shashafa shi ko makamancin wannan illa ta uku kuma zai dinga samun addu'o'in bayin Allah ba saboda in a makabarta ne bayin Allah inda aka shiga makabarta suna yi dukkan wanda suke kwanci a wannan makabartan addu'a kaga zai asara kuma makabarta kuma kullum ana kai mutane a binne su amma abin da ya shafi cewa ba a yi wa yaro sallah har sai ya fado ya yi kuka ma'ana sai ya zo da rai wannan hadisin bai inganta ba amma akwai hadisi abin nan ya salla ala sabi idza tahalla sarika ko idza tahalla al maulid kulliya idan yaro ya fado da rai ana masa sallah mafhumin sa ya nuna in bai zo da rai ba za a masa sallah ba to amma zance mafi inganci za a yi masa sallah matukar an haife shi bayan wata 4 saboda hadisi ingantacce ya ce ya salla ala al maulid ana yi wa yaro sallah to kaga wannan ba a bambanta cewa sai ya zo da rai ko bai zo ba amma malamai dai sun ijma'i har sai in ya kai wata 4 a cikin cikin mahaifiyarsa lokacin da ya kai a busa masa rai to ko an haife shi babu rai ana masa sallah amma sallan mustahabbi ne ba wajibi ba ne an so ne a masa sallah amma bai zama wajibi a masa sallah ba saboda an waito manzo Allah bai yi Ibrahim mu'azzan sallah ba a lokacin da ya rasu saboda haka yaron da ya balaga ba wajibi ne a masa sallah to bari in an haifi yaro bayan wata 6 aka yi barin sa bai zo da rai ba in an mar sallah haka shi yafi in ba masa ba kuma babu damuwa amma hadisin da yake nuna cewa ba a masa sallah wannan bai inganta ba shi kuma na ana masa sallah ya inganta sannan da yake la yarithu wala yurathu baya gado ba a gadonsa wannan haka ne domin shi kuma wannan akwai ijma'i ne yana haɗe da wancan hadisin idza tahalla al maulud sunniya alayhi abun da idza tahalla al maulud sunniya alayhi wa wurifa in yaro ya kuka ana masa sallah kuma ana gadon sa ko ana ba shi gado kaga kai kaza to in bai kuka ba kenan ba za a ba shi ba to amma akwai riwaya da aka inganta ta cewa idza tahalla al maulud wurifa idan yaro ya zo da rai ana ba shi gado kuma malamai sai ijma'i sai ya zo dare za a ba shi gado ibn hazan ne kawai ya saba cikin malamai yake ko yaro bai zo dare ba za a ba shi gado to amma zance mafi inganci ba za a ba shi gado ba har sai idan ya zo dare sannan tambayar ta gaba wane ne ya auri Zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na manta wane ne ya aure ta ba zan yi tunawa ba yanzu sai kuma wannan yana tambayan wannan jawanis da kuma al-buqt da al-iraj jawanis wasu irin kalan shanu ne ba irin namu ba kuma na bayani su a cikin karatun mu na misbah salik wato ba su da tozo irin ainihin wato shanayen mu buqt kuma su ne raƙuma masu tozo guda ɗaya iraj kuma raƙumi mai tozo wato ainihin guda ɗaya irin raƙuman da muka sani sannan haka nan yace shi ma ne mai risala ne wala zakata fil fawakih wal khudar babu zakka a cikin ababen marmari wal khubar da kuma ainihin korayen abubuwa nan ce fawaki lemo ayaba abarba goba gonda da sauransu nan ce a khubar kuma irin su tuma abin nan ba tumatur ba irin su abin nan yakuwa alayyato irin su karkashi duka wannan babu zakka a kansu kamar yadda mai risalan ya faɗa na'am
sai masu roƙon addu'a akwai wani da yake cewa matarsa tana da ciki ta kusa haihuwa ya yi masa addu'a sai akwai wanda da yake cewa dan uwansa bai da lafiya shi ma tai maka masa da addu'a akwai dan uwa da muke tare da shi shi kuma zai je interview gobe shi ma na roƙon dai malai tai maka masa da addu'a
to duk dai masu buƙatan haddoyin nan Allah biya musu buƙatun su alkhairi kuma Allah biya wani buƙatun mu na alkhairi gaba daya Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.